أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أسلم المؤمنين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bayan kai uwa muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa yarda shi da mu ce wa shi muka ci haduwar mu a wannan masallaci mai albarka. Muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba da yi mana magana ba da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu ba kiyama ba hujja a gaba. Kusan yau ina ga muna kusan shida ga watan shida shine aljumada al-akhira a hijriya ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1439 wanda ya daidai da 22 ga watan 2 shekara ta 2018. Kusan cikin hikimar Allah da gaddarawar shi wannan shine littafi na biyar ko kuma risala ta biyar bayan dawowar mu da rasi da muka karanta a wannan majalisi na mu mai albarka. Wato haduwar mu na farko mun karanta risala ta rifqan ahli sunna bi ahli sunna, wanda bayan shi mun karanta huququn da ilai al-fitra wa qarabat al-shari'a. Bayan nan muka karanta istausu bita'ibina khaira, sai kuma littafin da muka kammala darasin shi satin da ya gabata shine alwasiyatu sughra. To littafin da ke tare da mu yanzu shine littafin ad-durratu al-fakhira fi ta'liqi ala manzumati as-sayr ila Allah wad-dar al-akhirah. Wato idan ya ce ad-durra yana nufin gol ko abin da ya kama da wannan alfahira wanda yake mai tsada kwarai fitali, dangane da abin da ya shafi taliki shi ne ƙarin bayani ala manzuma a bisa manzuma, ma'ana wasu baitoci da aka tsara su wanda shi mawallafin ya ba su suna as-sayr ila Allah, tafiya zuwa ga Allah, wad-darin akhira da kuma gidan lafiya. Wanda mawallafin littafin wanda ya tsara littafin shine al-allama al-sheikh Abdulrahman bin Nasir al-Sa'di, Allah makabucin sarki ya yi masa rahama. Sannan kuma shi ya yi taliqin abin da ya rubuta da kanshi. To a farkon littafin yake cewa bismillahir rahmanir rahim, innal hamdulillah, dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah, nahmaduhu, muna gode mar, wa nasta'inuhu, muna neman taimakon shi, wa nastaghfiruhu, muna neman gafaran shi, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, muna neman tsarin Allah daga sharrin rayukanmu ko zukatanmu da kuma munanan ayyukanmu. Man yahdihillahu fala mudilla la, wanda Allah ya shiri yas ba mai batar da shi, wa man yudlil, wanda ko Allah ya kaddari fata tare da shi, fala hadiya la, ba ka da wanda zai shige da shi. Wa ashhad, ina mai shaidawa, Allah ilaha illallah, ba wanda ya cancanta a kadaita da bauta sai Allah wahdahu shi kadai yake la sharika la, bai da abokin tarayya a cikin uluhiyyar shi da rububiyyar shi da sunayen shi da sifofin shi. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu, kuma ina mai shaida wa annabi muhammad bawan shi ne, manzon shi ne, siran Allah da aminci sabbata gare shi. Amma ba'du, bayan haka, fa hadhihi manzumatun akhlaqiyyatun tarbawiyyatun muktasara, wannan manzuma ce, ma'ana zance ne da aka yi shi a tsari na nazam, abinda ya yi kama da waƙe akhlaqiyya, wanda yake da alaka da gyaran dabi'a dabi'u na mutum tarbawiyya wanda ke tarbiyyantar mutum a matafiya ta addini kuma yayin shi muktasara takaitacciya ba mai tsawo ba fil hasfi wajen zaburarwa da kwadaitarwa ala ibadatillah bisa bauta wa Allah wa mahabbatihi da san shi wal inabati ilai da komawa zuwa gare shi wa fil hasfi ala suluki tariqil musil ila daris salam yayi dangane da zaburarwa bisa shiga tafarki ko hanya al-musil wanda zai sadar da mutum ila daris salam zuwa ga gidan aminci shine aljanna da haka sai mu fahimci aljanna hanya ce ake hawa kuma akan hawa hanyar anan duniya ita ce hanyar da manzon Allah yake fada al-qur'ani cewa anna hadha siratun mustaqimin fattabi'uhu wannan shine tafarki na ku bi shi kuma shine tafarkin da mu'minai ko musulmi ke maimaitawa a halarsan su musamman cikin sallah ihdinas siratal mustaqim wa unwanu hadhihi al-manzuma unwan da wannan manzuma yadullu ala mutawaha yana nuni akan abinda manzuma ta tattaro wa mazmuniha da kuma abinda ta kunsa shine as-sayru ila Allah tafiya zuwa ga Allah wa daril akhirah da kuma tafiya zuwa gidan lahira wa nazimuha wanda ya tsara manzumar huwa al-allamu al-faqih al-usuli al-mufassir الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله وتشيني العلامة وانده يكي بابكو شكا وانده يسمو عنيني ناصر السعدي ياشن تنتا تيمس علامة بكني ده اللهم لو يكين سلكي عدو تاشد إذن بيبا يلوى تنين أسكين كان شكو كما الفقيه مثل فقهم القرآن ده حديث منذو صلى الله عليه وآله وسلم الأصولي مثل أصول الفقه أصول yana daya daga cikin kayan ayyukan da ke taimakawa mutum ya istinbadi karkashin ayoyin alqur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka duk wanda ya tashi bai san usulul fiqh ba to zaka samu imkaniya ko dama da yake da ita ta fada a ji karkashin nasosa ta gaskiya ce kware da gaske kuma al-mufassir wanda yake mai fassara alqur'ani ne domin yana da تفسير القرآن شيني الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى الله مدوغة سلكي مسرحا ولقد فرغ الناظم رحمه الله من منظومته هذه بتاريخ 333 هجرية مولفين يكمل ربوت التافجي ranan uku ga watan sha'ban shekara 1333 mun fahimta lokacin da ya kammala rubutun nashi zai yanzu shekara nawa kenan na'am shekara 106 subhanallahi alazim shekara 106 yace ai qabla akthar min 80 sana min 80 ama a lokacin da suke rubuta wannan suka ce sama da shekara 80 da tsawo ciki na to kage yanzu a dari ma an dora wa kad kana umruhu hina za shekarun shi a wannan lokacin 26 yana da shekara 26 wa lamma kana lin nazimi nafsihi rahimahullahu ta'ala ta'alikum mujas ala manzumatihi lokacin da ya kasance shi wanda ya tsara manzuma Allah ya masa rahama yana da ta'liqi karin bayani mujas takaitacce ala manzumatihi da yayi akan kasida shi ko bi amaha to sai aka hada tare da manzumar da ta'liqin da yayi sai aka buga su baki daya wa ra'aiti shi Abu al-Haris al-Halbi yace sai naga an usalli hada ta'liq in ambaci wannan ta'liqin ma'an nazam tare da abin da ya tsara in ambace shi da isman yantabu alai sunan da zai iya dacewa da shi wa yahdi ilai mu sunan zai shiriya ko ya jagoranci zuwa gare shi wa shine ad-durratul fakhira fi at-ta'liqi ala manzumati as-sayr ila Allah wa dar al-akhirah ولقد كان عملي في إعادة نشر هذه الدرة الفاكرة حقيقة يا كسن شي أيكينا وجن ينقلن ميميت يا دوان اللتاف من الدرة الفاكرة متوجها إلى بعض نسها وتنافس تنتد شيزوها وقرن إنكياي نس رسالة أبين دمالا يربوتا وتخريج أحاديثها سنن يي تخريج حديثا والتعليق عليها سنن يي كارن بياني وتكويب ما اختل duk mai yunkurin gyara abin da ya kuskure bi sababin babadi saboda matsalan bugu min nazmiha daga nazamin littafi Allah as'alu tawfiq wa sadad Allah nake roƙon muwafaka gare shi wa sadada da kuma datarwa wal huda war rashad da shiriya da jagoranci an yanfa'ani wa jami'al ibad Allah ya amfana da ni da kuma dukkan bayi baki daya da abin da na rubuta. Wa kataba Abu al-Haris al-Halbi al-Athari al-Khamis fi 14 Ramadan sana 417 Hijriyya. To wanda ya rubuta wannan muqaddima mu jaza shi ne Abu al-Haris al-Halbi al-Athari ya rubuta shi ranar Alhamis. Shahu dubo ta Ramadan shekarar 1417 Hijriyya. Mujaz tarjamatin Nazim, takaitaccen tarjaman wanda ya wallafa littafin. Ismuhu, sunan shi Abdurrahman ibn Nasir ibn Abdullah ibn Hamad al-Sa'di, wannan sunan shi kenan. Amma mauliduhu, inda aka haife shi, wulida fi Unayza min a'amal al-Qasim بتاريخ 12 محرم سنة 370 للهجرة. أنا هيفيش أو نيزة واتو ينكي نال قصيم شابي وقوات محرم شكرا دبودايا دلالي أكود بقوي هجرية نشأته تاشنش نشأ الشيخ عبد الرحمن رحمه الله في كنف والده نشأة تربوية صالحة. ما لم يتاشى الله يمسر رحمة أدركشون خلا ورمها يفنش نشأة تربوية تاشي إلم تاشي التربية أسيب الدنيا تاشي أجل التربية صالحة ميكو لكن الله سبحانه سيدي الله مدعو كنسره توفاه يا مترد مها يفنش قبل أن يبلغ ولده سن الآشرة kafin dan shi ya rufe shekara 10 mana kafin shi Abdurrahman ya kai shekaru 10 da haihuwa Allah ya yi mahaifin shi rasuwa fa asha ba'du bayan wafatin mahaifin shi sai ya rayu bi ri'ayati akhihi al-akbar Hamad karkashin kulawar yayin shi shine Hamad fa wajjahahu wajhatan ilmiyyah to ya fuskantar da shi fuskantarwa ta ilimi التي وفرت له التحصيل القوية وانده وانن قسطنطروا اتشي تباهي چككن تبتوا ميكالفي اكام فجيجلبي والإدراك الجيد دكما فهنتا ميكو ينده ان ام فهنتا بلشيزي غاني والدراسة الدائبة دكما كراكو وانده كما دوابي واتو دكي كاوان ينقلي دا مالوفا شيوخه ما دمنشي تلقى العلم على عدد من كبار المشايخ يقوي علمي أو رمتاني ما سيوى من يمالمي وأهل العلم المعروفين لكما ما أبوتا علمي ودن دسكي سننوني أفجي علم منهم دقشنسو أقوي الشيخ إبراهيم بن حمد بن محمد بن جاسر يكرتو أو رمتاني مالمي يكرت أوليشي أخذ أنه التفسير والحديث وأصولها يا كرمت تفسير على القرآن سنة يا كرمت حديث يا كما كرمت أصول أو من المالك لذا سمى لمنشي أقول الشيخ محمد أن أبل كريم بن إبراهيم بن صالح الشبلي أخذ أنه الفقه والأصول وألوم اللغة وأن أبن دي كرمت أول من المالك يا كرمت فقه يا كرمت أصول الفقه سنة يا كرمت أرشال الله رفسي كائدو جنش daga cikin malaman shi akwai al-Shaykh Salih bin Uthman bin Hamad bin Ibrahim al-Qadi akhadha anhu at-tauhid wa ghayra wannan malamin shi Imam Sa'di ya karanta tauhidi a wurin shi da ma wasu fannoni daban wanda ba tauhidi ba daga cikin malaman shi akwai al-Shaykh Ibrahim bin Salih bin Ibrahim al-Qabali akhadha anhu at-tauhid wanda ya karanta tauhidi a wurin wannan malamin daga cikin malaman shi akwai al-Shaykh Muhammad al-Amin Mahmud al-Shangidi akhadha anhu at-tafsir wal-hadith wa ulum al-arabiyya wanda ya koyi ilimin tafsirin al-Qur'ani ko tafsirin al-Qur'ani a wurin shi da kuma hadisi da kuma ilimin larabci to kusan wannan kadan ne cikin malaman da shi malamin ya karatu a wurin su to da wannan nake son in bawa abokan karatu mushawara wanda yake son ya samu karatu mai kyau kuma karatu mai inganci lalle ne ya bi ilimi inda ilimi yake sai ya dauki ilimi sai Allah ya sanya ilimin shi albarka duk lokacin da ake tarjumar malami abinda zai baka sha'awa a bisa fannonin da ya karanta mabambanta sai ka ji an ce a wurin malam wani ya karanta abu kaza da abu kaza da abu kaza wani sa'in akwai madda sai ka ji ya karanta ta sama da malami kaza ya karanta alqur'ani a wurin malam wani da malam wani da malam wani ya karanta hadisi a wurin malam wani da malam wani da malam wani karanta littafi da a wurin malam wani baya hanawa ya karanta shi a wurin wani malami daban wanda ba wannan ba matukar ya san zai amfana dan zaka ji wani an ce ya karanta sahihul bukhari a wurin malam wani sannan ya saurari sahihul bukhari har yau a majalisin malam wani mun fahimta da kyau mu ko daga cikin ɗalibanmu yanzu idan har ɗalibi ya saurari littafi a wurin malami aka sauke shi da shi idan wani malami ya sa darasin littafi a wani wuri to zai iya karanta zai shiga man ya iya shi har kullun abin da yake so ka zomar da abin da bai iya ba wannan kuma kusuri ne kasawa ne a fagen ilimi sannan yanayin karantarwa na yanzu da ake da shi wanda ya sha bamban da na da akwai tsari na islamiyya da tahfizat da ake da shi yanzu tsarin ɗalibi ya shiga aji malami ya karantar da shi wanda karantarwar da ake akwai nau'o'i na ilimi za a karantar da tauhidi a karantar da fiqh alqur'ani wanda har ta kai yanzu ana shigar da mawad na larabci da kuma wasu bangarorin ilimin hadisi a wasu islamiyoyin da kuma ilimi na usul abne mai kyau amma ka samu malami ka zauna a gaban shi ka karanta littafi daga bangon shi zuwa bangon shi yana da tarbiyya da dalibai ba sa tsammani akwai kyakkyawar mu'amala da zamantakewar da ke sanya dalibi ya ga girman ilimi kuma ya ga girman malamin shi ya ga girman daliban ilimi tarbiyyanta da dalibi ke samu ko in ce tarbiyyar da yake samu a gaban malami ita ke cancantar da shi ya ga kimar malamin shi ba zai yi yunkurin neman ganin kuskuren malamin shi ba balantana ya kalubalance shi tarbiyyar da dalibi zai samu a halaka ta ilimi ita ke sanyawa ba zai kosa da jin matsala ko da ya ji matsalan so kaza ba tarbiyyar da dalibi zai samu a wurin malami shi zai sa bayan ya ji matsala a wurin wani malami babba masaninta in ya zo ya ji wani dalibin ilimi sa'an shi na tattauna matsalan kuma ya tsaya saurare shi da kyau ba zai yi tunanin cewa ba da mu wani aina san shi na ta wajen malam wani shakwa ne ya yi magana kan wannan zai ba da kulawa kamar yanzu ya fara jinta zaunawa a majalisi na ilimi wannan zai sanya ko da mustawa ɗinka a ilmance ya ɗaran mana malamin da ya rede ka ya tarbiyyance ka zai zama kana kallon shi da kima har kwanan gobe duk da a yanzu Allah ya arzuta ka da ilimin da shi malamin naka ba ya da shi ka wuce shi to amma kana kallon shi a cikin malaman da sun dora a tubali wajen gina duniyar ka ta ilimi za ka kalle shi da mutunci zama a halka koyon ilimi a wurin malami ke baka daman ka girmama dalibin ilimi dan uwanka ba za ka kalle shi da idon renawa ba zama a gaban malami ke sanyawa ka mutunta dalibinka ka kalle shi kallo na girmamawa musamman lokacin da yake maganan Allah ya ce annabi ya ce yanzu kana kallon shi ba shekaru kake duba ba a me ke fata me ke fita akan harshen shi kuma duk lokacin da zai yi magana akan ilimi za ka kalle shi kallo na girmamawa. To amma sai aka wayi gari yanzu babban abin mamaki wani dalibin islamiya zai yi gari da zaran ya kammala yau yau za a yi saukar shi gobe ya zama malami wannan tufafin na dalibta ya shirye shi ya aji malaman da suka koyi da shi suna nan a islamiyar amma in sun haɗa kan titi gani yake to yanzu ya kama su kuskure zai ji a bakin su baya la'akari cewa su ne suka koya mar daidai din ya fahimta yanzu zai kalubalanci malaman shi akan kuskuren da suka yi rage ganin ba su iya ba kuma sai shedan ya hura mar hanci ba zai taba yarda ya je ya risna ya zauna a halka ta wani malami domin ya koya ba shi yana ganin ya iya wan dalibin abin da yake iyawa kawai ya dauki littafin ya karanta ya iya gane larabci to sai ya dauka ya iya kuma Allah ya sani bai iya ba wallahi bai iya ba saboda akwai abubuwa da yawa wanda dalibin ilimi ke da bukatuwa zuwa gare su bai nema ba amma da hakan yake son ya kafa kanshi a babin yariya misali in ka dauki bangarorin ilimin lugha tare da fadin ma'anar shi wanne ne dalibi baya da bukatun shi wanda zaka samu a fagen nahawu lissa kamar abin da sujani ke fada har yanzu hukun da sauran shi amma kuma ya yarda ya ansa cewa shi malami ne Allah ya rahama ga malam shi yake ce mana duk mutumin da aka ce wa malam ya ansa bai yi karatu bai ce ya shiga uku ba zai karatu ba sai ka samu a fagen nahawu har yanzu dalibi bai yi idan da ya kamata ya ce ya san nahawu ba balantana ya ce ya nuna alal aqal a ce dalibi ka zauna gaban malaminka a cikin littafan nahawu da ake farawa da su aqalla ko dai nahawu wadi ka karanta shi karatu na fahimta kuma ka karanta shi a wurin wanda ya san shi ka karanta bangaren ibtida'i nashi guda uku da kuma thanawi nashi guda uku ba tare da tsallaken tamridi dan da yawa abinda Allah ya jarabi dalibi yanzu wai zai zo ya karanta na hawa wurinka amma bai karanta tamridi sai shi a wuce amsila bai so a karanta namuzaj bai so a karanta in an zo sai shi to malam banda na wuce ne in kuma ka bashi aiki ka ce ya rubuta wala bai rubuta yaushe za ku ilimin da haka wayanda suka rubuta tamari din sun san abin da suke yi da za a baka lirabin kalma misali a ce maka qara'a ibrahimu gobe a sake baka nassin wannan kalmar rubuta ta kamar baka rubuta jiya ba akwai hikima ce ba na manta ma Allah ya masa rahama mun karanta durusun nahawiyya na daya da na biyu da na uku amma wallahi exercise ina ga na cika sama da guda 40 da wani abu da lirabi sama da guda 40 suna nan a aji wanda na fara rubuta na farko an ka gani jambiran ta fi bulumbiran yau a ciki duk in ne rubutun da ke za a yi kasa-kasa amma ko kaɗan bana damuwa zan zo in ga mai kuskure na gobe in na tashi ba na maimaita kuskuren ƙarshen ta kai ga littafin da akwai littafin da ƙarshe-ƙarshen wannan in ka ga jabiru kawai an yi mun gud ne ko kuma an sanya matakin abin da samu shi kenan wani zaka samu mumtaz 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 har zuwa ga da ka sai nake ba dalibai shawara kar su zama masu garaci akalla dalibi in ya karanta wa'annan tafan na haurawa ko durusun nahawiyya idan kai bude watakila ka bi mulhatul i'rab ko ajr rumiya zaka dan tsuntsu wani abu zuwa qadarun nada in ka karanta ka tafi zuwa ga alfiyya ta ibnu malik in ka karanta sai ka karanta lamiyya lamiyya ta ibnu malik to insha Allah zaka samu huzurin da zai wadatar da kai kuma idan kai bude in yaso ka tsaya a nan wurin dan ba za ka nasiba wuri ba mun fahimta kar ka bata kanka lokaci kana son ka samu ilimin da zai taimaka ma ka fahimci nassin alqurani da hadisi haka in ka dawo bangaren sarfu akwai rubuce-rubucen da malamai suka yi duk da wannan sulki ne na hawo da sarfu amma akwai muallafat wanda an nakasha su akan matsalolin sarfu dalibi ya koye su da kyau in ka kowa bangaren balaga akwai rubuce-rubuce irin su asrarul balaga akwai irin su albalagatul wadiha akwai irin su albalagatu muyassara akwai irin su taysirul balaga da sunan dai da yawa wanda balaga ce mai saukin gaske baka sanin balagar balaga ce har sai in ka karanta balagar sannan in ana magana akan balagan alqur'ani kama iya gane mai amfanin balaga in ana magana akan balagar hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam ka san me ake nufi da balaga amma wanda bai san wannan ba wallahi bai sanin ko menene yanzu abin da nake yi buga misali da shi har kullun koyan tajwidi ya zama abu ne sha'i tsakanin daliban ilimi wanda bai karanta tajwidi ba idan kana kokarin an karar da shi ya karanta tajwidi gani zai wani kirani bar shi ya karanta alqur'ani yanda yake so yana ganin kawai daidai ne yazo kawai karanta maka wa buhiya wallahi da iza sajiya ma wadda aka rubuta wa ma kalle ya haka in ka sai ba a rubutun bai rubuta wannan yayi din wani bai rubuta to amma daga lokacin da ka an karar da shi ya gane ka'idojin karatun sai gane ashe rashin karanta alqur'ani da tajwidi kuskure to haka nan wanda bai san nahwu ba in kana yunkurin ka an karar da shi shi ba zai gane ba haka nan wanda bai san balaga ba bai sanin amfanta sai ya karanta to akalla dalibi ya zama ya da ido cikin balaga gargadan hali sannan abin da ya shafi adabul arabi ya zama dalibi yana da masani akan wannan abinda zai karanta mufaradat na lugha ya zama lugha shi tayi karfi kwarai da gaske dan idan ya san kalmomi masu karfi a yaren larabci kuma ya san sarfa sai wannan abin ya taimaka masa duk yanda kalmar ta juya zai gane wa akalla ce dalibi ya karanta kamar ibnu braid irin su mutriya irin su ashriya da ko irin su al-muntakhab da irin su maqamat irin su maqamatul hariri maqamatul hamzani maqamatul zamfashari ga sunan dai dalibi ya karanta zai samu lugha mai karfi a ciki mun fahimta da abin da ya shafi irin su shu'ara al-jahiliya haka na daya na biyu da rubuce-rubuce da abin da aka bin nan dalibin ilimi ya dawo abin da ya shafi abin nan ulumul qur'an tare da fadin ma'anarsu ilimin qira'a ka samu wanda ka san ahalin abin ne su karantar da kai zai taimaka maka kwarai da gaske sannan abin da ya shafi an-nasikh wal mansukh dalibi ya karanta abu ne da yake duk karfin larabcin ka baka daukar littafin ka karanta ka fahimta sai ka je gaban wanda ya san abin karanta haka in ka dawo ilimin hadisi ka karanta shin wai tukun akwai bambanci tsakanin ulumul hadis da ilmu mustalahil hadis yakan rabu huda zuwa nawa ya za a yi ka iya gane hadisi da nau'o'ansu ya za a yi ka san abinda ake nufi da aljarhu wa ta'dil ya za a yi ka san ilmu rijal wannan yakan nuna kawai dalibi amma yaushe sai ka dauka ka je gaban malami ka karanta to sai Allah ya sanya mana garaji a cikin zukatun kawai har in nayi ido na ke dauka an karanta shikenan Allah kashe na zama malami da zaran an ce ina malam kawai sai in ji ba kowa sai ni sai mutum ya irin na Zuhairu idan nasu kalu man fatan khiltu annani unitu da zaran an ce waye malami kawai sai dauka in ai kun ba ni ba wani malami amma na rantsa da wanda dai nake hannun shi dunar ilimi fadi take da ku duk yanda kake ganin yalwarta a gaban ka ta wuce nan gurin to shawara nake badawa duk fannin da kake son ka karanta ka duba wanda ka san ya san fannin ka je kai karatun aure shi da irin wannan da Ibn Hajar Allah ya masa rahama da Ibn Kasir Allah ya masa rahama suka zama wasu irin hamshakan malamai a kowane fanni suka yi rubutu sai su bayar da abin mamaki saboda Ibn Kasir Allah ya masa rahama ya karanta alqur'ani tilawan alqur'ani a wurin waɗanda suka fifice a lokacin shi bangaren alqur'ani ya karanta tafsirin alqur'ani a wurin waɗanda suka fi kwarewa wajen tafsirin alqur'ani ya karanta hadisan manzon Allah a wurin malaman hadisin ya karanta larabci a wurin malaman larabci to in kana son kai kanka adalci sai ka duba ka ga malam wa da bangaren me yafi kwarewa to bari in je in karanta wannan fannin gaban shi ba dan da ke sauran ba da hakan sai ka samu kamala ta ilimi kuma sai Allah ya yi ilimin kalbar amma irin abinda galibi muke kisan kai da muke wa kawunan dalibi ya dauka ya iya kuma Allah ya sani bai iya ba kuma da haka zai ta girma shi dan na rayuwa shi ka iya kai ba ka bukatan ka je gaban wani ka zauna kuma ga karancin himma bai bai yanzu wanda ke iya zaman awa kudu zaman karatu kai ba su da yawa awa kudu ka zauna ka kashe wayarka ba abin da kai karatu kai research abin ya zama karanci yanzu wanda ya zauna ya zaman awa daya na garin ya yi awa daya wani sai rabi littafi rabi waya haka muke gani da Allah ya jarabe mu karanci waya ke barin kallon mu to wa'annan na daga cikin malaman da shi Imam Sa'di ya yi karatu a wurin su dangane da daliban shi kuwa hadis wala harj ya yayi manyan daliban da sun zama malamai a duniya a amaluhu wa wazaifu ayyukan shi tawalla fi baldatihi wa'aza yayi aikin wa'azi mai gargadi da karantarwa wal imama da kuma limanci wal ifta da bayar da fatawa wa ghayra zalik da abin da ya kama da wannan min al qabaya allati tahummu ikwanahu wa abna'ahu daga cikin abubuwan da suka kula da janibin yan uwan shi da ƴaƴan shi wa tanfa'uhum kuma za su amfane su assasa qabla aksar min nisfi qarnin sama da rabin karni da ya wuce lokacin da ya fara karantarwa ya assasa maktabatan ilmiyatan dhahma maktaba cibiya ta yada ilimi babba tadummu nafa'isa al-kutubi wace ta kunshi zababbun littattafai fi sa'iri fununil ilmi a bangarorin ilmi mabambanta wannan shi ya assasa ma'ana irin yaya zai leni dalibai yaya zai tarbiyyance su amma dukkanin abubuwan da ake akwai bukatan juhud su daliban su yi hakuri a kuma mayar da hankali abinda ake son a yi a yanaka wajen yin shi uyyina sana al 373 mushrifan alal mahalli ilmi fi unaisa an ayyana shi ya zama mushrif a cibiyar ilimin da ke unaisa a shekarar 1373 hijriya sai mu'allafatuhu kathira rubuce-rubucen shi suna da yawa min ahammiha mafi muhimmanci a cikin su na farko akwai bahajatu qulubil abrar bahaja to bahaja wato shine kaman farin ciki na zukata na mutanen kware sannan akwai littafin shi na tawdihul kifayati shafiya wato yayi wani ta'liqi mai ban sha'awa akan nuniya ta ibnu qayyim ita ce al-kafiyatu shafiya daga cikin rubuce-rubucen shi akwai at-tanbihatul latifa ala mahtawat alayhi al-wasa'id min al-mabahis al-munifa a cikin rubuce-rubucen shi akwai tafsirul karim ar-rahman fi tafsir kalam al-mannan tafsiri ne wannan cikin rubuce-rubucen shi akwai manhajus salikin sannan akwai fatawa sa'diyya wa ghayruha da ma wasu rubuce-rubucen da ba wannan ba wafatuhu rasuwan shi tawaffiya ila rahmatillahi ta'ala yayi wafati zuwa ga rahman Allah madaukin sarki qabla turu'i fajr yawmil khamis kafin fitowar alfijir na ranar alhamis al-muwafiq 23 jumad al-akhira sana 1376 hijriya ya rasu alfijir din ranar alhamis 23 ga watan jumad al-akhir shekara 1376 hijriya qabla bulughihi 70 kafin ya kai shekara 70 bai rufe shekara 70 a duniya ba to irin wannan abin da zai baka sha'awa idan ka ji shekarun malami kuma ka dubi rubuce-rubucen da yi sai abin ya baka sha'awa banda dalibai da ya karanta su dalibai suna da yawa manya-manyan dalibai masu ilimi bi ma'anar ilimi to sai ka san cewa Allah yana sanya rayuwarsu albarka yaushe suka samu lokacin da suke rubutu irin wannan kuma rubutunsu ba lokaci bane irin namu dan yanzu so tari wani sa'in malami zai yi darasi daliban su ga cancantar wannan lakcin da ya gabatar sa koma littafi sai a yi yunkurin tattare shi misali tafsir na Ibn Usaymin Allah ya masa rahama da sahihul bukhari nashi da sahihul muslim nashi da riyadus salihin nashi da bulughul marami nashi dukkan su darasi ne a masallaci lura da fa'idar da za a samu in abin ya yadu hannun daliban ilimi aka da committee na musamman wa'anda suka tsaya wajen tattaro wannan ilimi da kuma rubuta shi da gyara shi har bayan rasuwar shi aka fitar da rubuce-rubucen shi masu abin mamaki dan ka duba tafsirin Ibn Usaymin wajen volume 10 ne amma fa'idojin da ke ciki da ke da mun Allah madaukin sarki ya yassare mar masali ne wajen fiqhun nassi abin da ya baka sha'awa masadiru tarjamatihi masdari ko masadirin tarjaman shi inda zamu samu tarajim nashi na farko akwai rawatun nazirina na al-shaykh al-qadi sannan akwai ulama'u najd na al-bassam akwai mashahiru ulama'i najd na al-qadi akwai al-a'lam na az-zarkani sannan akwai mu'jamul mu'allifina na kahala وقد كتبت عنه رحمه الله دراسات مفصلة كما أن يربو تربو شأكنشي تكين دراسات تكين تالبيوان دعني بياني في الله في الله حول دعوته أبنديش في دعوانش وعلمه علمه وجهوده دقوقلنش وأثره دقوما إلن أثر دكرم تروش تهيفس أبرزها وأجودها دراسة الأقد الدكتور عبد الرزاق الأباد وتؤثر بوتربو تندى في دنجل درائيوان شي عبد الرحمن السيدي مفي كاو شين أبين دا ننقوى قشي من مقدمة للتاكم أعدين انت شين دكتور عبد الرزاق الأباد يربوتا وهي جد نافع ونن دراسة تادى أنفاني قولي لقستي فجزاه الله خيرا الله يساك مدى الهيري wannan shine takaitaccen mukaddimar da ta kunshi tarjaman marubucin littafin shine Abdurrahman Ibn Nasir al-Sa'di wannan na sha ba yan uwa shawara mu rika duba tarajim na malamai lokaci bayan lokaci wannan zai kara mana kuzari da kuma nishadi musanyen da ake hakuri da juriya akan hanyar neman ilimi da kuma fuskantar abin gadangadan tare da roƙon Allah madaukin sarki muwafaka akan ikhlasi da mutaba yace addu'a al-fakira alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wassalatu wassalamu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in sila da aminci tabbata ga muhammad da alayen shi da sahabban shi baki daya haga talikul latifun ala manzumati kaga wannan rubutun shi ma wallafin littafin kenan yace wannan taliki ne mai sauki a bisa manzumata fi sayri ila Allah wa dar al-akhirah wanda manzumar tashi ita ce as-sayru ila Allah wa dar al-akhirah ya hullu ma'aniha wanda ta'liqin zai warware ma'anonin manzuma wa yuwaddihu mabaniha sannan ya fito da mabani ma'ana abinda manzumar ke yunkurin gina mutane akai ya fito da su fili fa innaha kad hasalat ala kabirin min manazil as-sa'irin ila Allah ta kunshi wani kaso mai girma dangane da masaukan da ya kamata masu tafiya zuwa ga Allah su kasance a kansu allaki tusilu sahibaha ila jannatin na'im wadda ke sadar da ma'abucinta zuwa ga aljannatayyan ni'ima fi jiwarin rabbil karim wato makwabtaka da ubangijin shi mai girma a aljanna saboda aljanna wuri ne da Allah madaukin sarki ya faɗa cewa mu'minai za su ganshi amma kafirai ba za su ga Allah madaukin sarki ba وتمنعه من عذاب الجحيم كما تفيا اكن wannan matafiya takan hana mutun ko bashi kariya daga barin azaban jahim wal hijab al alim da kuma hijabi wanda yake mai radadi wato shi ne hijabin da za a sanya karu tsakanin mu'mine ba za su ga ubangijin su ba Allah innahum ar rabbihim yawma idin lamahjubun to wannan sai ya zama akwai tashin hankali a lokacin da mu'minai ke son ganin Allah madaukakin sarki za su ganshi amma su kafirai ba su ganshi ba wallahul mas'ul Allah shine abin tambaya shine abin roko bi fadalihi wa manni da fadalan shi da baiwan shi an yi ja'alahu khalisan li wajhihi ya sanya littafin ya zama don Allah ma'ana an yi shi da kyakkyawar manufa muqarriban inda ya zama littafi ne da zai kusantar da bawa zuwa gare shi ko muqarraban inda to sai marubucin littafin yace mana al-ibada idan an ce al-ibada wa alam kasani annal maqsuda bil ibada abinda ake nufi da ibada ana nufin ibadatullahi bautawa Allah wa ma'rifatuhu da sanin shi wa mahabbatuhu da san shi wal inabatu ilayhi ala dawami da kuma komawa zuwa gare shi a bisa dawama kada mutun ya zama mai fadi da fasawa ko mai aikatawa da bari wasuluku turuq allati tusilu ila daril islam ko ila daril salam da kuma shiga hanyoyin da ka kai mutun zuwa ga gidan aminci mutun yayi tafiya akan matafiyar da zai je zuwa ga aljanna wanda shine matabbacin matsoron Allah wa aktharun nas mafi yawancin mutane ghalaba alaihimul hissu gani da ido shine abin da ke jan hankulansu wa malakatuhumush shahawat wal adat sannan sha'awa bin san zuciya da al'adu shine abin da ke mallakar mutane falam yarfa'u bi hadhal amri ra'asa basu daga kai sun kalli al'abarin ibada ba balanta nasu bauta ubangiji yanda ya cancanta a ce sun bauta masa wala ja'aluhu libina'ihim asasa sannan basu sanya al'amarin ibada ya zama asas mai karfi wajen gina rayuwarsu akan addini ba domin sai mutun ya san Allah kuma ya so Allah ya mayar da al'amari zuwa ga Allah madaukin sarki sannan zai samu damar dora harsashin ginin ya zai bauta wa Allah har tafiyan shi a addinin shi ta zan tafiya ce an san shi ya bal a'radu anhu a mutane sun yi watsi daga barin al'amarin bauta wa Allah madaukin sarki ishtighalan bi shahawatihim shagaltuwa da sha'awa san zuciya wa tarakuhu uqufan ala muradatihim wa tarakuhu sun bar wancan al'amarin da ake bukata uqufan suna masu mayar da hankali da zama ala muradatihim a bisa manufofinsu za ka samu mutum yakan wahalta kan shi ga abin da ba addini ba ko take da masaban Allah amma ga abin da ake bukata na addini a wurin shi kuma zai bar shi a gefe guda wa lam yantahu listidraki ma fatahum fi awqatihim za ka same su mutane ne da ba sa hanuwa daga barin watsi da al'amarin addini daga barin shagaltuwa akan san zukata ba sa hanuwa listidraki ma fatahum domin su riski abin da ya wuce musu da fi awqatihim a cikin lokutansu akwai abubuwan da mutum yayi sakaci bai yi su ba yanzu inda zai ankara sai yayi amfani da sauran lokacin da ya rage masa yayi abin da ya kamata yi to amma wannan har yanzu bai falka ba har yanzu yana cikin barcin rafana a da din bai yi ba yanzu baya yi kuma babu tunanin zai yi nan gaba fakum fi jahlihim wa zulmihim hairuna zaka sai su hairuna cikin dimuwa fi jahlihim cikin jahilcin su wa zulmihim da kuma zalintar kai da suke yi wa juna mun fahimta da kyau tayyib idan mutum ya fahimci daidai kuma da Allah ya yi nadama bisa ga abin da ya aikata baya idan ya nemi Allah madaukin sarki ya marmuwa fa kaidatar da shi idan akwai manufa ta gaskiya sai Allah ya sanya albarka cikin abin da rage lokacin sai Allah marmuwa fa shine da yawa zaka ji mutane suna yin addu'a Allah ya mana muwafaka shine abin da kowa ke bukata idan ka samu muwafaka dace daga Allah madaukin sarki to alhamdulillah abin ne ba ya samu wa ala khuzuzi anfusihim ashagila anillahi mukibbun zaka same su mukibbun masu kifa kai a kasa masu mayar da hankali masu nacewa ala khuzuzi anfusihim ashagila a bisa abubuwan da ransu ke sanya tabbatar rayukansu shagaltacciya anilla daga barin Allah ma'ana zaka samu mutum ya mayar da hankali yana kwazo da kokari shi abin da ke harkar duniya da shi yasa wani malami ke cewa fadlil bi dunyahu basirun nagidun ghafilun an dinihi mutaballidi a fadlil bi dunyahu zaka samu mutum wayo yake da akwai a harkar duniya basirun yana da basira nagid zaka samu mutum mai bincike ne kwarai da gaske ba a layin ci masa amma ghafilun an dinihi abin da ya shafi addinin shi kuma rafkanan ne mutaballigi wawa in za a yi maganar addini ka samu mutum ba kauye fitik amma ana maganar harkan zamani na ci gaba ba abin da bai sani ba in yana ma magana akan abin da ya shafi irin iktira'at al-asariya technology da ake da shi a yanzu abin sai baka mamaki da wayen shi kyar ko ina ya sani amma da za a dawo bangaren addini sai ka same shi miskini bai san komai ba to irin wannan sai ya zama akwai nau'i na rafkana aski zaka same su wa an zikri rabbihim ghafiluna rafkanan nune daga barin ambaton addinin su daga barin ambaton ubangijin su wali masalihi dinihim mudayyi'un zaka samu masu tozarta maslaha ne na addinin su duk abinda addini ya umarce kai akwai maslaha ka sani ko baka sani ba idan addini yace kar kai abu akwai maslaha ka sani ko baka sani ba to dukkan awamir da kuma nawahi to sukan tozartar da su kawai saboda bin maslahan su a duniyan shi wa fi sukur ishqil ma'lufati ha'imuna zaka same su ha'imuna masu dimuwa masu wahalta kawunan su a cikin bege ko ku a cikin maye na begen abin da sun saba da su mutum ya saba da abu kaza ya sa shi ba zai iya bari ba to irin wa'annan begen shine ya sanya su nasullah suka manta da Allah fa ansahum anfusahum sai ubangiji ya mantar da su su karan kansu mutum bai san kimar shi ba Allah ce ulaika humul khasirun wadannan su ne tababbi babu ko shakka mutumin da baya sanin dan me Allah madaukin sarki ya halice shi ko ko ya sani ya manta sannan baya da niyan komawa zuwa ga abin da ya wuce shi har kullun tunanin shi me zai yi gaba me zai samu a gaba Allah mana jagora ولم يتنبه من هذه الرقده العظيمه har yanzu bai falka ba daga wannan baccin babban bacci da yake yi baccin rafana wal musibatul jasima da kuma musiba mai girman gaske ba wanda ya falka illa liqalidu mil uqala sai yan kadan daga cikin masu hankali wan nadir da dai kadan kwarai minan dubala daga cikin fadakaki wanda suke ankara su falka yan kadan ne da haka fa'alimu an al-khasara kullu khasar suka san cewa asara dukkan asara shine al-ishtigalu bima la yujidi ala sahibihi illa al-wabal wal hirmal sun gane cewa asara matukar asara al-ishtigal shagaltuwa bima la yujidi ga abinda baya amfanar da komai ala sahibihi bisa ga wanda yake yi illa al-wabal sai musiba wal hirman da kuma haramtuwar abinda mutum ke nema wato shine kamar zaka ji bahaushe idan mutum yana aiki cikin abinda ba zai dawo da amfani ba sai kaji an cewa ne yana datsawa farisiyawa kaga ai ba zai ci ba yawa ko a ce wani yana yin kunu guda ka dangare kunni to ai babu fatan balantana a ce a guda kunna to idan wanda ke shagaltuwa da abin da baya wadatasuwa baya amfana da komai ga wanda yayi karshe dai a samu kai cikin halin la haula wala quwwata illa billah a samu kai cikin talauci abinda nake nufi talauci wato shine rashin fahimtar addini yadda ya kamata wala yu'awwidhu mimma yu'ammilu illa al-khusran ba kuma ya canza shi da abin da yake guri in banda tabewa fa'atharu al-kamil 'ala an-naqis to wa'annan yan kadan sune wadanda suka zaba abin da yake cikakke akan tauyayye wa ba'ul faniya bil baqi kuma suka sayar da duniya saboda lahira mana sun zabi lahira sun bar duniya wa tahammadu ta'ab at-taklifi wal ibada sun jure wa kowane irin nauyi da wahalhalu na abin da shari'a ta umarce su su sun hakura su bautawa Allah yanda Allah ya umarni hatta sarat lahum lazza har ya zama suna da lazza jin dadi wa'ada da kuma abin da suka saba da shi domin duk wanda ya mayar da hankali akan ayyuka na ibada yana yi ya sanya ikhlasi to Allah zai sanya ibadan ya zama dadi take da akwai gare shi misali na shagi ya muku cewa sallah mu'mini na jin dadin sallah kwarai da gaske saboda yanda kin yadda kowane abu yanda ka san mai kudi to ai wannan takadiri ne mafasi mun fahimta domin jin dadin da mu'mini yake yi in yana sallah da jin dadin mai karanta alqur'ani da yake yi in yana karantawa da ikhlasi wallahi ba su musantuwa ba su da wani jin dadi wanda zaka iya misalta shi na taba ga muku wasu daga cikin malaman ilimi suna tafiya malaman ilimi ne malaman duniya ne kowanne a cikin su ya bar afar tayyib yunwa ta ci durin su miskin ta ci dunin su har suna ganin hazo ba lokacin sanyi ba suka je suka zauna a bakin wani ruwa komai babu ya kare babu dai iccen da za a tsara a ci sai wani ya tana ce akwai tsohon gurasa shi ma zato ne yake fada ya saka tsohon gurasa a cikin jakashi ya lalaba sai ji ta ta gushi ta yi tauri sai dauko aka je gefa ruwa sai aka jika ta laushi sai suka keta uku kowa sa baki to da aka zauna wata mas'ala ake ta tunani ya za a warware ta sai Allah ya fatta hawa dai sai gano ta shine sai kabbara sai sai gajin dadin da ƴaƴan sarakuna ko masu mulki ko ƴaƴan attajire ba sa iya ba wata mas'ala awisa mai kunci ta bayyana gare ka ka gane ta gane wanda babu shakka bayan da ta shiga cikin duhu mun fahimta da kyau to irin wannan jin dadin wani mai kudi bai yi irin shi wani basara ke bai yi irin shi ah da Allah yanzu wanda yake da hadda alqur'ani in tilawa ta baka hadin kai kake ji mutum zai zo yana jin yunwa ya fara karanta alqur'ani wala sai jin war babu ita so tare wani sa'a mutum ke fara munajati da ubangiji ya fara sallah amma abin da ya sanya a ran shi na ganawa tsakanin shi da ubangiji zai mantar da shi yunwa yake ji wani sa'a sai mutum ya gama abin da yake sannan fa ya tsaya shi ba mai abinci ba ina fata muna gane Allah ya mana muwafaka wa tahammalu ta'ab at-taklif wal ibada hatta saru lahum lazza wa ada summa saru ba'da zalika sada sannan bayan nan sai suka zama shuwagabanni fas ma sifatihim to ka ji sifofinsu wasta'in billahi al-ittisaf biha ka nemi taimakon Allah madaukin sarki akan ka sifantu da sifofi irin nasu to ina ganin shi zamu mutashi darasin mu insha Allah a baitin farko na sa'idal lazina tajannabu subulan rada wa tayammamu limanazil ridwani ku yi hakuri na dan ja ku daga gawa abin da ya la'akari da shi kusan littafin bai da babu wasu kalmomi baki a cikin su wanda za su bukaci ake sai mun yi bayani mai tsawo akai kusan haka usulubin malamin yake yana amfani da kalmomi masu sauki da haka ina ganin tayi darasin shi ba zai dauke mu da tsawo ba kamar yadda darasin littafin da ya gabace shi Allah ya mana muwafaka da tadda mu abinda muka faɗa yanzu dai Allah ba mu da wanda ma kuskure kuma Allah ya taimaka Allah ya dauka musulunci da musulmi Allah ya gani kasar da kafici da kafire abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayen mu da kakannin mu da malaman mu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da mu da rai Allah ya ba mu shiga da imani yan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya na roƙon ku Allah ka ɗaukaka addinin mu na musulunci kamar yadda ka alƙawarta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yin kudin cutar da addinin mu na musulunci ko ina su ya faɗin duniya na roƙon ku Allah ka mana maganin su ta hanyar da ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce ma na roƙon ku Allah ka samu ƙarfin zukatan mu ka samu ƙarfin shaitani idan ajalin ya zo Allah ka ba mu shiga da imani.